tare da babban malaminmu Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kamar yadda muka saba, akwai lambobin waya da ake turo tambayoyi wanda suka hada da 0907739337. 0907739337. Kuma za a iya turo tambayoyin a wannan lambar waya 0807-785-2299. Idan mun yi nisa a cikin shirin, in Allah ya yarda, za mu ba ku damar yin tambaya kai tsaye ta wannan layi 0703-339-5758. Kafin mu kai ga karanto tambayoyinku da suke hannunmu, zan sada ku da malam domin gabatar da mukaddama. Karam kalla.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دوكي كسان ساتي بيوزوا أكو مناشم فدا أكم بيانين munin aqidu ko kuma munin aqida ta tazeniya ko kace quraniya ko qaragatu ko abin da ya kama da haka, duk da cewa an samu in su munasabobi da muka yi magana akan su saboda munasabar lokaci da kuma yanayi, wanda yau insha Allah ta'ala zamu dora kan bayanan da muka koro. Kamar yadda muka faɗa, duk lokacin da kaga mutum ya samu karkacewa ko zamewar kafa ta fuskar addini, to ko dai kace jahilci tsantsa ko kuma shubha. Shubha shine wani abu wanda yayi kama da dalili amma ba dalili bane. To sai mutum ya dauki wannan abun a matsayin dalili ko hujja ta yin kaza ko kuma kin yin kaza. To su mutanen da suke ƙaryata hadisan manzo alaihi salatu wassalam da kuma sauran maganganun malamai ba su aiki da su, akwai shubuhohi da yawa wanda na tabbatar da cewa irin wannan dan kankanin lokaci ba zai ba mu daman tahlilin su gaba ɗaya ba, don abin da zamu yi bai wuce buga misali ba. To daga cikin hujjojin da suke kawowa cewa su ba su ma yarda cewa hadisan nan na manzo alaihi salatu wassalam bane ba su ke ta cikin lafazin hadisai, akwai kwangaba kwan baya, akwai wato sabanin lafuzza. Sai ka ji hadisi kaza ya zo da ma'ana kaza amma sai ka ji lafuzzan sa daban-daban, kuma sai wani hadisin ya zo shi ma da lafuzzan da suka saba ma wannan, kuma duka an ce magana ce ta manzo alaihi salatu wassalam. To kuma manzo Allah ya faɗi maganar nan so daya, ya za ya san bambancin lafuzza inda hadisai ne wanda suke tabbatattu. To kaga duk mutumin da zai yi wannan tunanin ya faɗi irin wannan, dole ne ka gamsu cewa jahilin Qur'ani ne. Qur'anin nan bai san shi ba, ko kuma ya masa wato ainihin sanin shanu. Idan da irin wannan dalilin ko wannan hujja ce za a karanta hadisai, na tabbatar da cewa su ma ayoyin Qur'anin ba lallai su kai gaci ba wajen masu irin wannan tunani. Domin za mu ga a cikin kissoshi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata Qur'ani, za ka samu kissa guda ɗaya, kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba da labarin, amma za ga cewa lafuzza daban-daban mabambanta. Yadda suka zo a cikin waccan sura ba haka za su zo a cikin waccan sura ba. Yadda suka zo a cikin wata sura ba haka za su zo a cikin wata sura ba. Misali kawai zan kawo na kissoshi guda biyu. Duk mutumin da ya kalli kissar Annabi Adam alayhi salam da kuma Iblis, wanda ta zo a cikin suratul Baqara, ta zo a cikin suratul A'raf farko-farkonta, sannan kuma ta zo a cikin farkon suratul Hijr, ta zo a cikin suratul Isra, ta zo a cikin suratul Kahf, ta kuma zo a cikin suratu Sa'd ko kuma suratu Dawud. To idan mutum ya kalli wayannan surori, duk da cewa wayan surorin zaka samu an dan ambaci abun a fisga an wuce, to amma dai wayannan shine zaka samu an shimfida bayani akan wannan kisoshi to duk mutumin da ya kalli wannan kisoshi kuma Allah ne yake bada labari kuma alqur'ani ne guda daya amma zai ga cewa lafazza tari sun bambanta wannan misali kawai zan buga akan lafazi guda daya yanzu a cikin suratul baqara Allah yake cewa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam sai ce fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin to amma kuma a cikin suratul a'raf Allah sai yake cewa fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin da aka taho kuma a cikin wato ainihin suratul isra sai aka ce fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqata tina in ka kare yin kasa a cikin suratul kahf Allah sai ce fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amri rabbi sannan idan ka tafi a cikin wato ainihin a cikin suratul ta'ama Allah subhanahu wataala ya kawo wannan kisa din sannan kuma a cikin suratul daud illa iblisa takbara wa kana minal kafirin to kaga yanzu in ka kalla illa iblisa aba wastakbara illa iblisa lam yakun minas sajidin illa iblisa aba an yakun minas sajidin illa iblisa qala asjudu kana minal jinni duk ga sunan kuma Allah dai shi wannan magana kuma qur'ani ne guda daya haka nan idan mutun ya kalli madunin duk wannan kisoshin zai ga lafuzza daban-daban to kaga idan aka ce abinda yasa ba za a yi imani da hadisi ba saboda lafuzza sun zo daban-daban a bisa magana daya to kaga kenan shi ma qur'anin sai yayi mishi irin wannan hukuncin sannan idan mutun ya kalli kissan Fir'auna ko kuma kace Annabi Musa alaihi salam da kuma Fir'aun tare da masu sihirin sa a cikin suratul a'raf Allah ya kawo wannan doguwar kissa sannan a cikin suratul taha Allah ya kawo haka na cikin suratul shu'ara wanda na tabbatar wallahi za mu yi sama da awa ɗaya in muka ce za mu karanta kowace aya ko ayoyin daga farko har ƙarshen mai sauraro zai ji an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza kuma kissa ce guda ɗaya ba a yi ta so biyu ba ballantana a ce so uku to amma za mu samu cewa lafazar da sun zo daban-daban to shi kaga wannan zai nuna cewa in dai hujjar kin aiki da hadisi ko karɓar sa shine bambancin lafuzza to kaga sai a ce to qur'anin shine lamba farko da za a yi condemning din sa a ce shi ma akwai shakku a cikin sa to wannan akwai bayanai da yawa wanda za mu ga waɗansu abubuwa da suka shafi yanzu misali akwai kissar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin suratul baqara da wanda ya kawo a cikin suratul a'raf dai har yanzu wanda Allah yake bayanin mutanen Annabi Musa da aka ce su shiga alƙarya su yi sujuda za mu ga yadda ta zo a cikin suratul baqara lafuzzan daban a cikin suratul a'raf shi ma yana lafuzzan daban to irin wannan duka suna da wacin alqur'ani to ashe kenan in dai wannan shine dalilin to shikenan su masu irin wannan gidi da sai su fasa karatun Qur'anin kuma sai su fasa ainihin imani da shi sannan daga cikin abin da suke kawowa sai suke wai ai in ma an kalli hadisi suna ma ƙaryata alqur'ani domin Qur'ani zai ce kaza su wannan hadisan su kuma sai su ce kaza to ya zai a ce manzo alaihi salam Allah ya masa wahayin alqur'ani kuma a ce ya faɗi abin da ya saba ma alqur'ani to shi ma wannan zaka samu cewa suna fassara alqur'ani ne da maulanka da tunanin su ba irin yadda su magabata suka fassara alqur'anin ba shi ya sanya kuma ainihin suke ganin cewa shi qur'anin ya ci karo da wayannan hadisan daga cikin misalan da suke kawowa sai suke cewa ai gashi Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara Allah yana cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wato wayancan manzanni ne wanda mun fifita sashen su akan sashi a cikin suratul isra Allah ya ce walqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd wato tabbas mun fifita sashen annabawa akan sashen annabawa sai suka ce da kuma yanzu akwai hadisi da yawa wanda suka zo suna cewa ai ba za a fifita wani annabi akan wani annabi misali manzo alaihi salam yana cewa la tufaddiluni alal anbiya kada ku fifita ni akan waɗansu daga cikin annabawa to sai suke cewa to yanzu ya za a yi Qur'ani yace an fifita wasu akan wasu, kuma nan a ce manzon Allah da aka yi masa wayin Qur'ani shi kuma yana cewa wato ai nufin kada fifita wani annabi akan wani. To kaga wannan kusurin fahimta ne wanda malamai sun kawo fuskoki masu yawa na fayyace wannan ma'ana. Idan wannan ne za mu ga shi kansa Qur'anin kansa ya ambato in salafuzza, wanda idan mutum bai koma zuwa ga maganganun malamai ba sai ce to ai waɗannan lafuzza sun saba da waɗannan lafuzza. Misali Allah subhanahu wataala yana cewa wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun, wato ranar alkiyama ba ma za a tambayi masu laifuka menene laifin da suka yi Allah subhanahu wataala yi masu wannan azaba ko suka samu kansu a cikin wannan hali ba. A wata ayar hadha yawmun la yantiqun, wannan wuni ne wanda ba za su iya furta komai ba, wala yuhzanu lahu fayatabirun, kuma ba za a ba su dama ba ballantana su kawo wani hanbali. To yanzu wannan ayoyi da irin makamantansu duk sun nuna cewa kafirai gobe alkiyama ba za su iya magana ba, ba ma za a ba su dama su furta wato ainihin wata kalma ba, ba ma za a tambaye su wani abu na laifukansu ba. To waccan aya da Allah ya ce wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun, ba za a tambayi mujrimai dangane da abin da shafi laifukansu ba. To a dai cikin alqur'anin Allah ya kawo mana kissan cewa za a tambaye su, za a ce da su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, har zuwa ƙarshe za a tambaye su me ka ku a cikin wannan wuta, wani laifi kuka yi, su da kansu za su faɗi laifukan da suka yi a duniya. To can kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba za a tambaye su ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa law tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب وتقرأ بآية ربنا ونكون من المؤمنين ونكون وتقرأ كما سودك السنة والله ربنا ما كنا مشركين. كما واتن آية كما نعم بتاد فرق وتنا لا ينطقون بذات فرتكم إبا. تو يا قرآني أتنجي تيبا ذاسي مغانا با نوكم يتيذاسي مغانا ya qur'ani a can yace ba za a tambaye su ba. Allah ce fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, Allah ya rantsuwa da kansa yace sai ya tambayi kowa da kowa dangane da abin da ya aikata. To a wancan aya kuma kamar yadda ne bayani Allah subhanahu wataala yana cewa ba ma za a tambaye su laifukan su ba. To ayoyi na alqur'ani da suka ambaci irin waɗannan abubuwa wanda in mutum ba wai ya koma kan maganganun malamai da suke jami'i tsakanin ayoyi ba, to zai dauka cewa shi kansa alqur'anin ya warware juna. Daga cikin abin da najima sai irin wannan aqida yana cewa wai idan aka kalli hadisin miraji cewa annabi Musa alaihi salam lokacin da manzo alaihi salam aka bashi sallah da ya taho sai annabi Musa yake ce masa ka koma ka roƙi ubangijinka ya sauƙaƙe maka wannan sallah ta yi maka nauyi al'ummarka ba za su iya ba. Na jira banu Isra'il da abin da bai kai wannan ba amma ba su iya ba, ma'ana suka kasa. Wanda ingantaccen hadisi ne sallatun tana 50 manzo alaihi salam ya koma wajen Allah a sariyar da biyar, sannan ya dawo wajen annabi Musa ya ce sake komawa har sai da salloli suka koma guda biyar. To sai suke cewa to yanzu gashi ai a cikin Qur'ani Allah yana cewa wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, Allah in yi hukunci ba wanda ya sai nemi wani canji ko neman ƙarin bayani. To za a ce a can wai manzo alaihi salam har Allah ya bashi umarnin sallah ya ce ai nufin yayi kaza amma kuma ya koma ya nemi sauki. To kaga duk mutumin da zai faɗi wannan zaka ce bai kalli Qur'anin kallo na fahimta ba. Farkon Al-Baqara lokacin da Allah yake cewa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni zan sanya halifa a ban ƙasa. Mai mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha, yanzu Allah zaka sa a cikin ƙasa a ban ƙasa wanda za su yi banna wa yasfiku dima, kuma inda fin ya zama sun zubar da jina ne. Kaga idan su a fahimta su idan Allah ya ce kaza ba a neman ƙarin bayani, sai mu ce a nan me yasa mala'iku suka nemi ƙarin bayani. Sannan lokacin da Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salam ya tafi zuwa ga Fir'auna sai ke cewa rabbi inni akhafu an yukadhibun wa yadhiqu sadri wa la yatliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Allah ya ce ka tafi zuwa ga Fir'auna yace ya Allah ni fa ina jin tsoron kada su karyata ni kuma akwai wani laifi da nake da shi tattare da su ina ma jin tsoron su kashe ni to idan aka ce idan Allah ya bada umarni ba a neman ganin bayani me yasa nan annabin Allah ya kawo uzuri ya kawo hanzari kuma dai Allah subhanahu wataala ya nuna mishi wannan abin labhala to irin wa'annan a cewa Qur'ani ba za mu iya wato ani mai kirdin Yesu zama irin wannan ba abinda nake so in ce duk wata magana wanda mutum zai ga iskali ko dai tsakanin aya da aya ko tsakanin hadisi da hadisi ko tsakanin hadisi da aya babu abinda malamai suka bari face sun fayyace shi filla filla misali Imam Shaqiqi rahimahullahu ta'ala irin wa'annan ayoyi wanda ake ganin kaman sun yi karo da juna sai da ya rubuta risala ta musamman ya sanya masa daf ya sama wannan risala suna dafu ihamil ittirab al ayatil kitab wato tunkude tsammanin ko zatan cin karo da juna a cikin ayoyin alqur'ani duk wata aya da yake ga cewa kaman ana zatan ko wanda ya kalli ayoyin sama sama bai ce aya kaza ta ci karo da aya kaza to sai da ya kawo wannan maganganun da malamai suka yi akan da aya kaza kaza take nufi sannan aya kaza kuma kaza take nufi saboda ka lallai mu sani cewa alqur'ani yana nan a matsayin sanar alqur'ani kuma hadisi ba za a taba raba su da alqur'ani ba duk abinda manzo alaihi salam ya faɗa kaman yanda muka faɗa a farkon wannan tattaunawa a wasatuttuka yana cewa ala wa inna ma abinda yake ta duk abinda manzo Allah ya hukunci da shi to kama abinda Allah ya hukunci da shi ne ala wa inna ma harrama rasulullah misal ma harrama Allah yace duk abinda manzo Allah ya haramta to kama abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ne saboda ka babu wani cin karo tsakanin ayoyin alqur'ani ballantana kuma tsakanin hadisi na manzo alaihi salatu wassalam tsakanin su yesu yesu ko kuma tsakanin su da ayoyin alqur'ani sai dai jahilcin mutum da karancin binciken sa da kuma wani tunani nasa yasa ya dauka cewa sun ci karo da juna amma babu cin karo da juna muna fata Allah dora ku akan daidai
insha Allah ina fata Allah ya ba mu koyon kyakkyawar amfani da wannan nasiha ta malam ba sauraro kada amanta shirin fatawa kai sai yake tare da shi daga nan tashar radio Jigawa kuma kamar yadda muka faɗa tun a shimfidar wannan shiri za a iya turo tambayoyi ta waɗannan lambobin waya 0907739337 0907739337 ko 0808-5588-2298 haka idan mun fara karɓar kiran ku kai tsaye za ku yi kira wannan lambar waya ne 0703339578 yanzu za mu fara karanto wasu daga cikin tambayoyin da kuka turo kuma muke cike wurin mu tambayar farko na cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma akaramin Allah mutum ne yake da mara lafiya sai yake yi masa addu'a ta samun sauki to amma sai Allah ya karbi rayuwar mutumin shin malam wannan addu'ar da nayi za ta yi masa amfani ko da a kabarin sa ne ko kuwa
to kai da kanka mai tambaya kace kai masa addu'a ta samun sauki shi sauki kalma ce wacce take mai fadi duda kai cewa abinda tunaninka yake zuwa lokacin da kake addu'ar Allah ya bashi sauki daga wannan cuta to wanda Allah shi kuma Allah saukin da yake so ya bashi sauki ne ma wanda yafi wannan wanda kai kake tunani wanda Allah Allah so yake bashi sauki na fitar rai domin Allah subhanahu wataala yakan saukakawa bayinsa a lokacin da ake daukar ransu bayin sa na kwarai da yawa Allah yana kawo musu wato ainihin sauki a lokacin fitar ransu malamai suna cewa fadin Allah wanna shaitani nashta wato ana magana akan fitar rai na mu'mini wanda yake alifin a cikin sauki sanan tayo kuma saukin da Allah subhanahu wataala yake so ya bashi sauki ne wanda yake na amsa tambayar kabari yanda Allah zai tabbatar da harshen sai ya karba tambaya kamar yanda ake so wala Allah saukin da Allah zai bashi na kwanciyar kabarin ne kanta saboda haka dai lokacin da kai masa addu'a Allah ya bashi sauki kamar yanda mun shafa da muna mai metawa duk lokacin da addu'a ta cika sharuɗa to Allah subhanahu wataala ba ya jefar da ita na farko shi wanda ya addu'a Allah zai bashi ladan aikin da yake shi kuma wanda aka yi wannan addu'ar muddin ta cika sharuɗa to Allah ba zai jefar da ita ba to amma ba lalle bane kuma yanda kake zaton za ka karba addu'a haka nan za ka karba tayi sai ka karba addu'ar da abinda zai fi amfani ga shi wanda kai ma addu'ar ba kai abin da kai tunani ba
sai kuma tambayar malam Kamilu dake sabuwar takur a nan dutse wanda yake cewa karwakan Allah a matsayina na matashi wanda taimako ya kamata na yi wa addini na sannan kuma ina so malam ya taimaka min da shawara game da damuwa da take wato da nake yawan shiga daga kamilu sabota Qur'ani.
To shi taimakon addini ko ba addini gudunmuwa wani abu ne wanda yake mai fadin gaske. Akwai wanda zai zamo cewa ɗalibin ilimi ne na addini wanda ya karanta addinin musulunci gwargwadon iko kuma yana ci gaba da karatu, wanda zai yi taimakon addinin musulunci da wannan ilimi da Allah ya bashi ta fuskan ya ma yi aiki da shi ilimin ayya taimaki addini, saboda da yawa daga cikin abin da yake sa wasu kyamatar addini su ga masu addinin ba sa labbaga shi kamar yadda ainihin ya kamata. To sannan kuma zai koya mu wayansu wannan addini, kuma zai ba addinin kariya da wannan ilimin da Allah ya bashi, ko ya zamo cewa ilimin sana'a Allah ya bashi, ilimin sana'a shi ma abu ne wanda yake mai fadi, zai yi kasancewa likitanci ya karanta, harkar aikin gona, harkar kaza harkar kaza. To kowane bangare mutum zai yi taimakon addininsa ta fuskar ainihin ilimin sana'a. Ta yiwu cewa manomi ne, kila makiyayi ne, kila masassaki ne, kila makeri ne, to a duk kowane bangare a nan mutum zai iya baiwa addininsa gudunmuwa. Na farko abinda Allah ya bashi a hannunsa na hatanya wannan sana'a zai yi taimakon addinin musulunci lokacin da bukata da taso. Sannan kamar yadda na faɗa daga cikin taimakon da zai ma addinin, ya koya masu ƴaƴan addinin wannan sana'ar tasa. Na tabbatar babu wani mutum da yake farin cikin lalacewar tarbiyya. Mafi yawan tabarbarewar tarbiyya da shaye-shaye da madala asalin ta rashin aikin yi ne, asalin rashin abin yi ne. To ka samu waɗansu daga cikin matasa ka koya musu sana'a daga cikin sana'ar da Allah ya sa ka iya, to shi ma wannan in dai kai da kyakkyawan niyya, to za ka samu cewa ainihin ka taimaki addini kuma Allah subhanahu wataala zai baka lada. Ya zo a hadisi manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa mutum uku za su shiga aljanna saboda kibiya kwaya ɗaya wanda ainihin wannan ya kira ta, wannan ya mika ma wannan, wancan shi kuma ya harba ta fi sabilillah. Kaga kowane aikin da ya bambanta da dan uwansa, to amma kyakkyawan manufarsa, kyakkyawan niyyarsa da kuma abin da ya zaburo shi wannan, to shine bashi matsaya wajen Allah. Saboda kalmar taimakon addini dan uwa tana da fadin gaske duk yanayin da ka samu kanka, ko na kasuwanci, ko sana'ar hannu, ko ilimin addini, ko ilimin sana'a, za ka iya taimakon addinin ka ba ma sai ka je ko ina ba. A garinka, a unguwarka, za ka ce akwai bukatun da addini yake da su, idan kai wannan to za ka cewa insha Allah ka samu lada a wajen Allah. Abin da ya shafi damuwa da kuma wato abubuwa na zuciya da suke damun mutum, kamar yadda malamai suka ce zikirin Allah, yawan karanta Alkur'ani, alkarin na safiya da na yammaci da kuma na munasabat, abinda nake baka shawara akwai littafin Hisnul Muslim wanda yake ya zama ruwan dare, ya zama hantsi ne ga gidan kowa. Zai wahala ka samu wani gida da babu littafin Hisnul Muslim. To za ka akwai addu'o'i wanda manzo Alaihi Salam ya koyar, addu'o'i na bacin rai, na damuwa, na shiga matsala, cewa duk mutumin da ya samu kansa a cikin wannan ya ta karanta addu'a kaza, to Allah subhanahu wataala zai yaye masa. Kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa kissan Annabi Yunus lokacin da ya sami wato ainihin kansa a cikin kifi ya haɗe shi, Allah subhanahu wataala yake cewa fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Allah sai ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Da ya faɗi wannan kalma ya ce la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, Allah babu abin bautatawa da cancanta da gaskiya sai kai, sarki ya tabbata gare ka, ya Allah na kasance cikin wanda suka zalunci kawunan su. Allah sai ya ce fastajabna lahu, sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-gham, sai muka tsirtar da shi daga wannan bakin ciki da wannan wato ainihin damuwa. Ba a kan shi abin ya tsaya ba, Allah sai ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin. To haka nan su ma mu'minai idan sun fada irin abin da ya fada kuma suka irin abin da yayi, to su ma Allah subhanahu wataala zai tsiratar da su. Saboda ka yake dan uwa, idan kana samun kanka a cikin bacin rai da damuwa, ka dinga yawaita la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, la imani Allah zai yi maka damuwa
insha Allah. Sai kuma tambayar gaba da bai rubuta suna ba, yake cewa assalamu alaikum malam, ni ne nake soyayya da budurwa yanzu haka an saka mata rana da wani mutumin na daban kuma ga shi saura bai kuka ne ki bakwai kuma a daura aurenta to amma har yanzu muna soyayya hakan ko ya saba wa shari'a
duk lokacin da aka ce an samu rukuni to duk wanda ba wannan da aka yi rukuni da shi ba wajibin sa ne ga cewa ya janye misali zai iya yiwa a farkon al'amari yarinya daya a ce mutum uku suna son ta mutum hudu suna son ta wannan zai je zance wannan zai je kowa ya nuna yana kaunarta kuma za ta saurari kowa to daga ran da ya zamo ta warewa ne cewa lalle shi take so kuma iyaye sun aru sun tabbatar wala Allah ma an sa rana wala Allah ma an yi bai ko abin da ya kama da haka to daga wannan rana wajibi ne kai in ka san wannan ka tafi ka nemi wata ita ma ta ce za ta zauna zance da wanda karbi kudin sa ya zamo yaudara ya zama ainihin cuta tun ta tabbata ba auren sa za ta yi ba ta riga ainihin ta yi ta ayinin wani kuma an riga an tsayar da magana saboda haka bai dace ba kuma kai ka je ku ci gaba da yin zance ko ita ta yarda to kai a matsayin ka na mai addini ya kamata kauce ma wannan
tambayar gaba ta fito daga wajen malam Audu'a da ke Darajo a jihar Bauchi wanda yake cewa malam ko taka najisa yana karya alwala kuma wace irin najisa ce idan an taka ta alwala mutum za ta karye ga Audu'a Darajo a jihar Bauchi
mujarradin taka najisa baya bata alwala najisan nan ta iya yiwa cewa ainihin danya ce ko busasshiya yanzu misali mutum sai ya taka bawali ya alwala wala Allah ta dade da bushewa ko kuma ma ainihin da danshi-danshin ta sai ta ka bawali ko ita ka ba haya kawai abinda zai yi sai ya je ya wanke wannan najasa alwalarsa tana nan babu abinda ya bata ta daga cikin matsalolin da na sani cewa mutane sun gino a kansu musamman kauyuka cewa kashin kaza yana bata alwala sai ga da mutun ya taka kashin kaza sai ya ci ai dole sai ya saki sabuwar alwala to na farko abinda ya kamata mu sani duk wata dabbar da ya halatta a ci wannan dabbar ko kuma tsuntsu wanda ya halatta a ci wanda ya halatta a ci naman wannan tsuntsu to babu shakka kashin su ko bawalin su ba najasa bane ba muddin dai ba wai cin najasa suke ba ta iya yiwuwa ya halatta a ci dabba a yanka naman ta a ci ko tsuntsuwa misali kaman kaza kaman zabuwa kaman agwagwa amma kuma sai ya zamo cewa suna zuwa suna cin kashin yan adam suna zuwa suna cin najasa to wannan cin najasa da suke shine zai mayar da nasu ba hayan ya zamo najasa ba wai dan yana ba hayan kaza ko dan yana ba hayan zabo ko na agwagwa ba shi abin da shi matsala ta wari ko doyi ba shi yake mai da abu ya zamo najasa ba yanzu misali zaka iya cewa da za a zo a mutum ya siyo naman miya a yau ko yanka kaza ko wani dai nama to da mutum zai je ajiye shi a wani wuri kila ya manta a yi kwana biyu uku a matsayin sa danyen nama da ya je ya buɗa zai ce wani doyi saboda ya rade ajiye kuma ba a wajen sanyi ba to kaga wannan doyin da yake ba shi zai maida shi najasa ba inda mutum zai zamo baya kenkeni zai iya zuwa ya gasa ko ya dafa kayan sa ya ci wannan doyin bai maida shi najasa ba kai ba ma wannan ba zaka iya ganin cewa yanzu ko da kwata ce a ce wannan kwata ce wanda a tabbatar ba a yin bawali a ciki ba a yin ainihin fitsari a ciki ba a ba haya a ciki to kuma ya zama kila ana zubo ruwan wanke-wanke wannan kwata za ta iya tsuma ta tsuma kai tana doyi wannan kwata da za ta taba maka riga ko taba jikinka sai dai ka wanke saboda tsafta ba wai dan ta zama wanda jisa ba saboda jisa ba ta shige ta ba to idan za a ce wari shi ke mai da abin da jisa kenan da dawa da muke miya da ita kaga shi ke da sai ta zama wanda jisa tunda ita ma tana wari saboda haka dai taka najasa ma a matsayin ta najasa din kamar yadda na faɗa to zai bata alwala ba sai dai a wanke to amma kuma kamar yadda na faɗa dan an taka kashin kaji duk doyin sa ba za a ce wannan kashin kajin ya zama najasa ba inda ba ita kaza tana cin najasa ba sai dai a wanke don tsafta
sai kuma tabbayar gaba wadda take cewa akaramu kalla ko menene hukuncin mutumin da ya cinye gadon ƴaƴan kaninsa shekara da shekaru ya hana su har ma wasu daga cikin matan mamacin sun riga sun yi aure
to wannan na tabbatar shi kansa mai tambayar ko ba faɗa masa amsa ba ya riga ya sani a dukkan laifuka da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani zaka samu babu laifin da Allah ya nuna mai yin sauta yake ce tun a duniya sai cin dukiyar marayu innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Allah subhanahu wataala yake cewa wanda suke cin dukiyoyin marayu ta hanyar zalunci, Allah sai ya ce wuta suke ci a cikin cikunan su, kuma da sannu za su konu da wuta sa'ira. Anan da Allah ya ce ya'kuluna, kada mutum ya dauka cewa wai sai an je an siyo dawa an yi tuwo, sai an je an siyo gero an yi kunu ko an yi fura, ko sai an je an siyo nama an ci, ko sai an siyo awara ko an siyo doya ko an siyo rogo. A'a, duk wani dangi na amfani da mutum zai dauki dukiyar maraya ya tufafi da ita, ko ya dauki dukiyar maraya ya zama ainihin ya gina gida da ita, ko ya dauki dukiyar maraya ya sai mota da ita, ko ya sai wani abun hawa, ko ya sai fili, ko ya sai gona, duk sunansa ya ci dukiyar maraya. Saboda haka duk mutumin da yake cin dukiyar maraya ta fuskar zalunci, wallahi ya sani cewa wuta balbal yake ci tun a duniya, kuma duk abin da ya ci sai ya yi amansa gobe alkiyama. In ya je da wata lada da Allah zai dauka ya ba su wa'annan masu dukiyoyi, yana ji yana gani Allah ya kwashe ladarsa ya sallami su wanda aka zalunta a duniya. Idan ba shi da wata lada, to Allah ya kwashi laifukan su an nufin ya damfara masa su kuma su samu sauki gobe a kiyama. Saboda ka cin dukiyar maraya haramun ne, kuma haramun ne, haramun ne.
Sai kuma ya tambaye da ta fito daga wajen Malam Sani Ahmad Isa Wangiya ɗaya a jihar Bauchi, wanda ita ma ta yi kama da waccan wanda yake cewa a kar makalla ko da wani hukuncin fitsarin yaro idan ya taɓa tufar mutum.
To malamai sun bambanta tsakanin bawali na farko dai na ƙaramin yaro da kuma wanda yake babba, kuma sun bambanta tsakanin wato abin da ya shafi bawalin ya mace da kuma ɗa namiji. Ya zo a hadisi cewa manzo alaihi salatu wassalam an kawo masa ƙaramin yaro wanda yake shan nono, ma'ana ba yaye shi ba, da ya bawali akan tufafin manzo alaihi salatu wassalam, to sai yayyafa wannan wato ruwa akan wannan bawali bai wanke shi ba. Sannan kuma abin da ya shafi na ya mace, to wannan shi yake wankewa. Za ka ga malamai sun yi ta kokarin su binciko menene hikima da ya sanya aka ce in na yaro namiji ne ba sai an wanke ba ya faruwa ya isa, idan na ya mace ne sai an wanke. Wasu suke cewa abin da ya sa sauki ne na shari'a, domin al'adar su mazaje iyaye maza za ka sun fi haba-haba suna ɗauka yaya a wato ainihin maza suna yawan fitowa da su, yadda ake fitowa da ɗa namiji ya fito da shi majalisa, wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka, to ninkin ba ninki ne an kwatanta da yadda ake fitowa da yaya mata. To kuma duk abin da ake yawanta dawulinsa za ka samu cewa shari'a ta yi sauƙi ga abin da zai faru tattale da shi. To kasancewar su ƴaƴa mata musamman a wajen Larabawa nadir ne, ba sosai ba ne yawan fito da su majalisa, wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka, sai ya zamo idan sun yi bawali wato ainihin sai an wanke, saboda kila wani abu ne wanda zai faru ba yawa. Shi kuma na ƴaƴa maza zai kasance yau da yanzu da anjima da ma gobe da jibi da sauransu. To ita shari'a tana mura'atin abin da zai zamo sauƙi a wajen bayi. Wasu suke ta a'a abin da yake faruwa sinadaran da yake cikin wato gangan jikinsu. Ɗa namiji yana da wani sinadari mai ƙarfin gaske wanda ya fi na ƴa mace, shi ne yake wato ainihin murtsike na jastuwar fitsarinsa, ma'ana na jastarsa hafifiya ce. Fitsarinsa hafifi wato abin nan musamman lokacin da yake wannan mazai najasar mai sauƙin gaske ce, saboda na'urar da take tattare da shi, ita kuma mace ba ta na'ura mai irin wannan ƙarfin. To saboda rashin ƙarfin najasar aka ce a yayyafa ruwa, kawai wannan ma ya riga ya wadatar. Wannan ana magana a kan ƙaramin yaro wanda ba yayi ba, amma idan har ya kai lokacin da abinci yake ci, to wannan hukuncinsa hukuncin babban mutum idan ya yi bawali ainihin za a wanke shi.
Sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Malam Ayuba Garba Imam da ke kafin madaki a jihar Bauchi, wanda yake cewa a karɓar kallon musulmi ne na yi sallar azhar sai na tafi gona, ban tashi ba daga aiki har magariba ta kusa, sai daga lokacin da tuna cewa ban ma yi sallar la'asar ba, tashi kuma na nemi ruwa na rasa, don haka sai na yi taimama na yi sallar la'asar. ya halatta idan lokacin sallar magriba ya shiga da yi sallar magriba da wannan kenan ko kuwa daga malam Ayyub garba imam kafin ma daki a garbi
to malam Ayyub nasiha ta da kai ta farko don Allah ka dauka cewa babu wani abin da yake da muhimmanci a wajenka kaman sallah yanzu inda zaka mutu a gonan nan ka tabbatar da cewa Allah ba zai tambaye ka wannan noma ba me yasa ba kammala shi ba amma Allah zai tambaye ka me yasa kai sakaci da sallah Allah fa da kansa yake cewa fawailul lil musallin sai ce alladheena an salatihim sahun bani ya tabbata ga masu sallah wanda ya zama suna rafkana daga sallolin su duk littafin tafsiri da ga malamai sun fassara mafi yawa suna cewa su ne wanda suke fitar da salloli daga lokutan su ba daidai bane bai zama neman abincin ka aikin gonarka wanda zaka iya jinginewa minti 10 kacal kai sallar asar ka gama amma a ce wannan aikin yafi sallah muhimmanci a wajenka kai kanka kana so Allah ya sa albarka a wannan gonar taka kana so Allah ya sa albarka a rayuwarka to indai kana son albarka a cikin rayuwarka da duka abin da ka sa gaba ka kiyaye addinin Allah subhanahu wataala abu na biyu kace kai taimama kai sallar asar wai saboda ko rana ta kusa fada ko abin da ya kama da haka to ka sani cewa ita taimama ana yin ta ne yayin da ake ganin cewa in aka tafi neman ruwa sallah za ta fita daga ainihin ada'i ta koma qada'i misali a lokacin da kai saka ci ba kai da asar din nan ba sai ka tuno ba kai da asar ba to in har kana ganin tafiya neman ruwa zai sa har rana ta fadi to wannan wajibi ne anan sai kai taimama kai sallah amma har in zaka iya samu ruwa kai a lola rana ba ta fadi ba to wannan sallah da kai taimama ba ta yi ba to ballantana kuma a ce wai banda lasar din ma kuma ita ma wato saboda ta more irin naka a ce wai ita ma magariba kai mata sallah ka sallace ta da wannan taimama amma in har ya zama rashin ruwa ne na hakika wanda an tabbatar da cewa kamar yanda na fada ba za ka iya samun ruwan ba har wato ainihin sai idan sallah ta fita daga ada'i ta kuma qada'i to wannan ka samu kai taimama to amma ka sani koda a ce ita wannan lasar din yadda ka faɗa a ce ruwa ba zai samu ba sai rana ta fadi shi yasa kai taimama to ai yanzu ita wannan magaribar na tabbatar da cewa za ka iso gida dai alfijiri bai fito ba to ashe wajibi ne sai ka dawo gida sannan ka nemi ruwa kai alwala in har ma baka samu ruwa a hanyar da za ka yi magaribar ba to lalle ne sai ka samu ruwa kai ta kai alwala kai magaribar sannan kai sha saboda babu yadda za a yi ban ga cewa gonarka tana da nisan da za ka ga cewa magariba ba za ka iya yin ta ba sai alfijiri ya fito ma'ana lokacin ta ya fita saboda haka dai kai kokari kula da addinin ka sai ka samu kyakkyawar rayuwa
to ma sauraro yanzu za mu fara karbar tambayoyin ku kai tsaye ta wannan layi 07 03 5 7 5 7 8 kuna fata za a dinga fadar suna da cikakken adireshi kuma a dinga yin tambayoyi masu ma'ana domin amfani wa uwa musulmi assalamu alaikum
Assalamu
alaikum. Da muke magana.
To kai ne da kake da abba kanawa mai shirin mawaki fa da Hadija.
Subhana rabbi bismillah.
Yalla muku wata alheri da kai da malam da wanda ya dauke nauyin shirin Allah ya taka muku da alheri kuma Allah ya ba ku ladan abin da muka yi kuma da muke ji Allah ya fada Allah ya yi ba mu ladan abin da muka saurara kuma mu yi ki da shi. To tabbata ta ita ce malam manzon Allah ya yi wa jama'a da kai shi to yanzu kuma sai aka dan samu wani canji aka samu wani mai da ake shafawa yake shi abu da dai ya dace mutum ko da fulfulanci a kansa ya shafawa kansa wannan bakin yayi daidai da wancan tushe da aka yi sai kuma da aka tafi shi ne wannan kwani sai kuna zata da ita ita kuma ta tsara da bai wata da ki ba da wani abu ba sai lokacin da ta ga da ke yin sallah shi ya hada da gaba da ita sai kuma ta fara da uku shi malam kuna cikin tafiya a mota daidai sallar magariba sai mota ku ta lalace ko ba mu ruwa shi za mu iya yace mu ba mu yi sallar magariba ko kuma a ta ina fiya daga abba kana mai shirin mawaji ka da Hadija
mun gode malam abba
to malam abba tambayar ka ta farko wanda kai dangane da abin da shafi rana gemu mun sani cewa hadisi na manzo alaihi salatu wassalam na karshe-karshen rayuwarsa alaihi salam rayuwarsa ta duniya to za mu ga cewa shine malamai suka fi dogara akan wannan hadisai da kuma gina hukunci akan su manzo alaihi salatu wassalam ya bude makka a shekara ta 8 ma'ana kenan saura shekara biyu kacal manzo alaihi salam ya bar duniya to akwai Abu Quhafa baban sayyidina Abubakar Allah ya gara masa yadda ga baki daya wanda wannan shekara ya shigo addinin musulunci to shikenan sai ya sha'awa zai shiga musulunci yace a taho da shi a kawo shi wajen manzo alaihi salatu wassalam wanda ya tsufa Tokof a wannan lokaci saboda haka da aka taho da shi manzo alaihi salatu wassalam ma da kansa yace me yasa ba a fada min ba a ce ni in je in same shi to da ya kalbi kalmar shahada sai manzo alaihi salatu wassalam yace to ku je ku canza wannan gashi nasa amma ku nisanci wato ai nufin baki a ku nisanci baki wato fari fat kansa da gemun sa da kansa ya zama fari sudu kaman auduga sai manzo Allah ya ce aje a rina wannan wato gashi nasa amma kuma sai ya ce jannibus sawada ku nisanci baki to da wannan malume suka ce bai kamata ai rini da baki ba saboda haka a iya saka abinda zai iya zamowa da an gani an san cewa eh wannan ba gashin bane musamman dai lalle za ga cewa ai nufin yayi ja tare da cewa ko in su hadisi wanda cikin sun Tirmidhi ma za a gansu suna nuna wato ai nufin halaccin yi da bakin to amma malamai suna cewa kalla za a ce mutum yayi makaruhi lokacin da ya zama ai nufin ya rina gashin sa da baki tun daga wancan hadisi da ambata hadisin Bukhari wanda shi ne na karshen rayuwa ta duniya ga manzo alaihi salam kuma ya nuna cewa je a rina amma a nisanci baki saboda haka rinawa dai da abin da zai zamo ja ma'ana dai wanda ba baki ba shi ne abin da yafi dacewa da sunna ta manzo alaihi salatu wassalam tambayar ka ta biyu da kake maganar mata da take wasa da addini gaskiyar lamari akwai sakaci na wa'ansu maza wanda za ka ga cewa mace ko da suna wasa da addini amma mutum wani ma sai ka ji wai kabarinki daban nawa daban to mutum ya sani cewa manzo alaihi salatu wassalam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne kuma Allah sai ya tambaye ku dangane da wannan kiwo da ya baku yake cewa mutum mai kiwo ne a cikin gidansa kuma Allah sai ya tambaye shi dangane da wannan kiwo sannan aya alqur'ani Allah ya ce wa manzo alaihi salam wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalan gidanka da sallah kuma lalle a yi hakuri a wajen lalle a yi wannan sallah ko ta halin kaka ma'ana ko da yalwa ko da kishi yalwa ko da farin ciki ko da ke ko da ainihin akasinsa ko da samu ko da rashi aka cewa lalle an yi sallan nan kamar yadda addinin musulunci ya tsara kuma kamar yadda ya bukata saboda haka baka da wani uzuri ko hujja wajen Allah matarka tana wasa da sallah ki sallah lokacin da ta ga dama kuma kai shiru ka gyara ta ce ai ni na gaya mata kabarinta daban nawa daban eh tabbas kabarin kowa daban amma kuma Allah sai ya caje ka ya tambaye ka dangane da abin da ya shafi addini da kai sakaci domin inda haƙƙin ka ne take wasare da shi ba za ku zauna lafiya ba a ce misali ba za ta yi maka abinci ba ka dawo a yin wace sai ka samu cewa kayan abincin ga sunan kuma ka ce ai kabarinta daban ko cikin ta daban ciki na daban ba za ka yi mata wannan uzurin ba za ka dauki mataki sai ka yi wato ainihin kitchen kitchen sai ka ga an gyara wannan abun to ya za a ce bangaren addini shine ba za a dauki mataki ba sai bangaren rayuwa saboda ka dole ne ka ga cewa ainihin ka dauki mataki in ma jan kunnanka da nasiha ka yaki ai addini musulunci ya ba matakai faizuhunna wahajuruna fil madaji wadribuhun kai wa'azi kai jan kunne kai gargadi idan bai amfanar ba to sai ka kaurace mata shimfidar ka daban ta daban sannan kuma in wannan ma bai gamsar ba ya kai ainihin ayi duka to addinin musulunci ya ba da dama ayi dukan da ba zai fasa fata ba ba zai kare da shi ba duk wani abin da yake na kyautatawa ma na kwalliya ka kiyi mata ka ce ka daina sai mata jambaki ka daina sai mata turare dinkin sallah kudin kitso duk wani abu kace in dai bata gyara rayuwar ta fuskar addini ba kai ma duka daina wannan zaka wannan yayi tasiri kwarai dole zaka cewa nufin ta gyara rayuwar ta addini saboda haka wannan sune matakan da ya wajaba ka dauka
sai to ne da yake akan bakinan sura tafiya lokacin ba gare ga yana shiga
to kaman tambayar da ta gabata idan ya zamo cewa kuna ganin ruwan nan ba zai samu ba har sai lokacin sallah nan ya fita gabaki daya shi fitar sallah akwai sabanin malamai dangane da iyakance lokaci akwai malaman da suke ganin cewa sallar magriba da isha'i in dare ya raba daidai to lokutan sai ya riga ya fita saboda Allah yana cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl ghasaqul layl shine nisful layl to wannan haka wasu malamai suka tafi amma to mu abinda muka fi sabawa mazhabar muta malikiya da magriba da isha ba sa fita sai dan alfijiri ya fita to ga akan wannan mu mazhabar muta malikiya idan har kuna ganin cewa ruwa zai iya samuwa kafin fitowa alfijiri to annabi babu magana taimama za ku jinkata ku samu ayi nufin ruwa ku yarda sannan ku yi wannan sallah kuma ku matafiya dama shari'a ta ba ku dama za ku haɗe magriba da isha'i ko dai jam'u taqdim ko kuma jam'u ta'khir in ba ku samu ruwa ba a wannan farko lokacin magriba kun samu ayi nufin ku jinkata har sai lokacin isha'i ya shigo sosai kila kafin sannan ma a samu ruwa da zai alwala
assalamu alaikum
To Allah ya fata mallam na farko dai ban san wani hadisi ba kun babu wata aya wacce tace gashi kada ya wuce kwana kaza ko kada ya wuce lokaci kaza ba kawai da shi ba kun san hadisi dai wannan ba abinda addinin musulunci bai yarda ba shine mutun ya zamo harhiza kama ya zamo gashi nan wato ya zama kamar wani kware-kware mahaukaci ya zo a wani asar cewa wani mutum ya shigo majalisar manzo alaihi salatu wassalam ga gashin sanan hargitsai wala Allah gashin baki ma duk gashin nan zago manzo alaihi salam sai masa ishara da hannu cewa je ya gyara to shikenan sai ya koma ya je ya gyara gashin sa ko dai kace sai sai kansa ko abin da ya kama da haka ya gyara tsaf-tsaf to da ya dawo sai manzo alaihi salam ya ce yanzu ka bai fi madayan ku ba akan ya zama yayi wata kamanceceniya da shedan auka ma kara alaihi salatu wassalam to saboda haka wannan shine kawai abinda malamai suka ambata dangane da wannan to amma kuma a ce wai mutun ya zo ya riga irin yanda mata suke yi addinin musulunci ya haramta namiji ya kama da mace duk wata kamanceceniya da za ta bayu mutun ya zama kamar mace to mu sani cewa manzo Allah ya tsine man namiji da yake kama da mace ko mace da take kama da namiji ana tai wani abu wanda maza aka sani da wannan ko kuma shi ya dinga abubuwan da mata aka sani da wannan to addinin musulunci ya haramta wannan saboda haka amma dan ya gyara kansa dile sa wani abu da gashin sa zai yi shi dai dama gashin sa baki ne na matashi kawai ya zama yana walkiya bai kama da mata ba to ban san wani malami da ya ce wannan an hana ba
assalamu alaikum
alaikum assalam sai baraka da rana
insha Allah da muke magana
ya tare ke da mun tala mun sai na waya da kanan kai ga mai kida mun kuma kiyawa
na'am
ya da wannan malam fa kanar kai
na'am
wa sannan kuma tambaya ta yi tace yawa
muna jin ka
yawa da Allah malam mutum ne yake bi ta bashin azumin watan Ramadana
na'am
to da Allah da yake take ta wannan biyan bashin wannan yake ta Shawwal ko kuma yake ta yi wasu azumin na farko ne kafin ya biya wannan azumin Ramadana
na'am
Assalamu
alaikum da rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode
Malam Murtala, wannan tambayar malamai sun sha amsa ta cewa abinda aka fi so mutun yayi gaggawa na biyan wannan bashi. Hadisi da yake cewa man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Kalaka ce sama Ramadana. Sai wasu malamai suke cewa abinda zai gaskatu ga samun Ramadan shine ko da ya azumce shi gabaki dai ba samu wata matsala ko tangarda ba ko kuma a'a an samu wani gibi to sai kokari ya cike shi an biyo shi azumi biyu ko hudu sai kokari ya cike sannan kuma sai ya sita Shawwal to shine to amma su malamai suka ce a'a ba za a ce wajibi bane sai mutun ya gama ramuwa sannan zai sita Shawwal lokaci zai kure masa suna izina da hadisin na insha Allah gara mata yadda take cewa akan biyo ni watan wani daga cikin azumin watan Ramadan ban samu biya ba ban samu na rama sai watan Sha'ban da ya biyo ana watan da daga shi sai wani sabon Ramadan to na Aisha kuma dole ne duk musulmin kirki zai kyautata mata zato cewa azumuka na nafifilu tana yin su tana yin sita shawwal kuma za ta yi nufin irin tasu'a da ashura sau mai yomi arafa duk wannan azumuka ne wanda sunna ta zo da su tana Aisha dole mai kyautata mata zato tana yin wannan to amma kuma kun ga ba ta samun rama abin da ake bin ta na Ramadan sai watan Sha'ban wanda daga shi sai sabon Ramadan to da wannan wasu malamai suka ce idan mutun ya jinkata ba za a ce ya laifi ba amma dai babu sabanin malamai akan cewa mutun ya gaggauta yayi shi kafin su ta shawara shi ne abin da yafi dacewa
assalamu alaikum
abinda malamai suka ambata irin wannan gabar duk mutumin da ya zamo cewa akwai wani haƙƙi na sa na kuɗi tattare da kai kuma ga mutumin nan yana raye akwai hanyoyi da dama wanda ainihin zaka iya sauke wannan nauyi misali za ta iya yiwuwa wata sabga ta taso a gidansa ko aure ko an yi masa haihuwa ko an yi madansa haihuwa ko wani dai abu ya samu wanda yake na murna wannan daga cikin abinda malaman mu suka ambata shikenan sai ka je masa da wannan kuɗi misali kila abinda yake bin ka 10,000 ne ko 20,000 ne in mun kaddara 20,000 ne to in kana da iko sai ka samu ko 5 ka dora sai ka kai masa 25,000 wani na samu labarin cewa an yi haihuwa ba wai dan baka da su ba to amma saboda ya nuna farin ciki ga wannan adan sai kayan jarirai misali kai abinda kake nufi ka biya bashin 20,000 da yake bin ka ita kuma 5,000 din wato ainihin taimako ne ko kuma a'a ba ma ko kwandala da ka iya dorawa 20 ne yake bin ka sai kai masa 20 din cewa ai na samu labari za a yi bikin yara to na san cewa gaskiya za a yi baki ga wannan ko da fiya wata adan sai wa baki kai abinda kake nufi cewa biyan bashi saboda in ka fito ka ce masa cewa kudin ka ne na lokaci kaza to tuhumce za su taso da yawa da zace zacen cewa kai cututtuka a baya idan Allah ya fallashe ka idan Allah ya tuna asirin ka amma irin wannan hikimar zaka iya abin nan ko kuma ka zo ka sayo wani abu na amfani wanda ka tabbatar da shi yana son wannan abin na kudin sai ka zo kawo masa cewa to wani ga wani abun amfani misali yanzu mu kaddara kaman a ce ko lokacin layya misali ka siyo rago na kudin misali ko wani yadi ko wata shadda wani abu dai misali wanda kasancewa kimar kudin ne to saboda ka daddai wata dabara da zaka kai ya mayar masa da kudin to sai ka mayar masa wannan shine abin da ya dace
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa yake magana
ana gana wata ne wace kuna da
magana to malam basiru bismillah
ina ma magana tambaya akan cewa Allah mai mijin da ya tafi tsawon shekara guda ya ya kamata ko kuma wani tsawon lokacin da muna cikin jin da ya kamata a cikin kake wurin kaza
ma Salisu ina tambaye shi mijin baya nan ne tsawon shekara ɗaya ko to idan miji yayi tafiya doguwa aka rasa inda yake malamai suka ce ɗayan biyu ko dai ya zamo cewa wannan jiha da ya tafi wannan bangare da ya tafi wannan wato ainihin sasami da ya tafi an kaddara cewa kila ya rasu saboda akwai wasu fitintinu na kashe-kashe na tashin hankali da ya faru misali la sama Allah kamar abin da yake faruwa nan arewa ta wato arewa maso gabashi misali sai a ce wani mutum ya yi tafiya daga nan lokacin da ake ta irin wannan abubuwa sai aka neme shi daga wannan lokaci aka rasa wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shiru za a kaddara cewa wannan mutum kila dai rai halinsa to a nan ita mace sai ta je kotu sai ta faɗa ma alkali alkali shine wanda yake da hurumi ya gamsu cewa dalilai sun nuna mijin nan kila ya mutu akwai abin da ake cewa gaiba alkali sai ba ta gaiba to daga nan kaga shikenan za ta zo ta yi idda daga nan kuma shikenan in ta samu miji ta yi aure to amma dai babanta ko ita kanta ko wani ba zai wannan ijtihadi ba hukunci ne na kotu
assalamu
alaikum
lafiya lau wa yake magana
to na farko shi jarabawa Allah riga ya faɗa yace latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum lalle sai an jarrabe ku a cikin dukiyoyin ku da ma ku kawunan ku Allah zai dora ma kowace irin dukiyar dan adam ya mallaka jarabawa ko ya zama wannan dukiya ya rasa ta gabaki daya ko ya zama ta samu na kasu to amma abin da ya shafi musibu na ruwan sama ba laifi bane ba idan ruwa yayi yawa aga cewa ana samun cutuwa ba laifi bane idan an ga hadari a ce Allahumma hawalaina la alaina saboda ya inganta hadisi lokacin da wani mutumin kauye ya bisa manzo Alaihi Salam akan minbari yace ya maikin Allah kai mana addu'a fari yayi tsanani dabbobi sun mutu mutane sun ji yunwa duk hanyoyi sun yanke ma'ana ba wani dan fatauci da yake fitowa saboda yunwa dabbobin ma ba sa iya tashi kai mana addu'a Allah ya kawo mana ruwa manzo Alaihi Salam ya daga hannu nan take yi addu'a bai sauko ba da kan minbari Alaihi Salam sai ga ruwan sama ya kece akai sati tir ba dauke ruwa ba kuma sai ga wani mutum ko kuma shi wancan da ya sake zuwa irin wannan lokaci na juma'a manzo Alaihi Salam yana kan minbari yace ya maikin Allah kai mana addu'a ruwa ya fi karfin mu duk an shiga matsala ruwa ya mamaye ko ina kaza 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 manzo Alaihi Salam sai ya daga hannu yace Allahumma hawalaina la alaina ya Allah yi gaffan mu da wannan ruwa Allah kada yi sha kan mu to anan malamai suka ce babu laifi idan ya fi karfin mutane ayi addu'a a ce Allah ya tafiyar da shi wuri mai nisa kamar ba a zo ana ta bakakken maganganu ba wanda zaka samu mutane suna bakakken maganganu wani ma ya faɗi kalmar da za ta kai shi ridda wannan ba daidai bane ba
to ba sauraro kusan saboda yadda lokaci a daidai wannan gaba za mu dakatar da wannan shiri sai shi daga gaba insha Allah kafin wannan lokaci za mu tunatar da lambobin wayar da ake jiro tambayoyi sifili tara sifili bakwai bakwai uku tara uku wato tara uku uku bakwai sifili tara sifili bakwai bakwai uku tara tara uku uku bakwai sai sifili takwas sifili bakwai biyar takwas biyar biyu biyu tara takwas muna fata za a dinga turo tambayoyin a kowane lokaci ba sai lalle lokacin da ake gabatar da shirin ba kuma a dinga rubuta suna da cikakken adireshi kafin wannan lokacin a madadin wato malam da yake hidima malam Sheikh Malam Nasiru Yahaya da ya samu rakiyar Malam Khamisu da kuma Malam Rabi'u sai Zainab zai ciro ba da ta sada da ku a madadin shugaban hukumar gidajen rediyon jihar Jigawa Alhaji Mati Ali Salisu Sha'ibu Dutse ke fatan mu sadu a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi